لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديات تبت على الله سبحانه وتعالى لهذا ما وان المجلس من البركة سوري كيكاو زتو لأموا سكي منا تيوا أكوي أبندا الله سبحانه وتعالى ديسا أفادا ونزاع تعرضي وأن إن دل على شيء فإنما يدل على حسن الظن بنا. الله سبحانه وتعالى ياسني شوى منا نيمين يدسني منا تفيا أكون قدبن دا من زال صلى الله عليه وآله وسلم يني مادة جوجان أن أمسا وأبلغوا أني ولو آية zallaci ko da hadisi daya aya daya kaji an ce na ce to kai sauwa da mutane domin ya zama cewa alkhairin ya yadu an gudu tare an tsira tare ba dan mun ya zama cewa mun fi wasu ko na fi wasu ba a kawai muna gugurmaya ne gabaki daya neman yardar Allah subhanahu wataala shi sa duk sanda za a ce ga ƴan uwa suna buƙatar ni musharaka ni munazara tsakani makarar da juna to in Allah yarda in dai ba akwai wata lalura ba ina son zama cewa ko dai ina cikin masu ba da gudunmawa ko ina cikin masu sauraro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas man yanfa'un nas wanda yafi mutane alkhairi shine wanda yake karar da mutane Allah ka sanya ma cikin wanda za su samu na khairiyya a wannan majalisi ina kyautar da tun kamar juma'a ake gaya mun cewa ana so mu haɗu da ƴan uwa a wannan majalisi domin mu ƙarar da juna akan zaburar da ƴan uwa samari har da manya ɗin ma wajen muhimmancin yin aure da samari a wannan lokaci lallai wato nuqtar tana da muhimmanci hassasa jiddin tana da muhimmanci kuma tana da amfani kuma ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wataala ya bada dama ban tsaya na yi wani dogon nazari ba ko kuma bincike tunda abin nan a fili ne yau da kullum auren nan shi ya kawo sai da aka yi aure aka samar da mu wannan sunna ce ta Allah tuntun an fara yin aure tuntun cikin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa shi ya halicci annabi Adam sannan ya halicci matarsa daga jikinsa wa khalaqa minha zawjaha daga annabi Adam Allah ya fitar masa da matarsa liyaskuna ilaiha domin samun mace tare da namiji samun nutsuwar kowa ne shi namiji zai samu nutsuwa in ya fita fafutukarsa ta nema ya gaji ya dawo ya samu wanda zai tarbe shi ya ba shi yanayi mai daɗi ya shimfiɗa masa ta ba shi abinci sannan akwai wata rigingimun rashin fahimta ta ganar da shi ko ta ba shi shawara kowa yana samun nutsuwa ne bayan ya dawo gida Allah subhanahu ta'ala ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su mata su ne nutsuwarku kuma ku ne nutsuwarsu ku ne suturarsu su ne suturarku to sai da mace sannan namiji zai samu nutsuwa ita ma mace ba ta samun nutsuwa sai da namiji annabi ya ce annisa'u shaqa'iqur rijal kuma ar-rijalu shaqa'iqun annisa'u shaqa'iqur rijal zalla ya ce mata ƴan uwa ne hakikai na maza koyaushe ko da Allah subhanahu wa ta'ala ya rusa duniya gabaki ɗaya lokacin da aka yi kafircin lokacin annabi Nuhu Allah subhanahu wataala ya umarce shi yayi jirgin ruwa sai aka ce ya sanya min kullin zawjayn ithnayn, cikin jirgin ruwan nan komai ya sa mata da miji, mata da miji, ka sa mutane, ka sa akuya, ka sa mai ambusuru, ka sanya rago, ka sanya tunkiya, ka sanya sa, ka sanya sani, aka aka diba a cikin jirgin ruwan nan. Allah ya halaka duniyar gabaki daya saboda shirka da ake, saboda haka sai da Allah subhanahu wataala yazo ya shimfada sabuwar duniya a lokacin annabi Nuhu, sai zama waɗannan auren su ne kuma suka yi ta haihuwa, shi ne uban mutane na biyu bayan annabi Adam. Kenan sai ta haihu, sai da aure za a samu haɓakar al'umma. Akan haka ne sai na duba hadisai guda biyu ko uku wanda akan su zami wato tirjiya da dajiya a kai. Akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim da suka kawo shi, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana a lokacin Sayyidina Usman, suka haɗu da Sayyidina Usman dan Affan a filin Mina, haga lokacin aikin hajji kenan. Da suka haɗu sai Sayyidina Usman, kamar yadda Alqama shi ya rawaito hadisin, Sayyidina Usman yake cewa da Abdullahi dan Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, ya kai baban Abdurrahman alkunyarsa kenan, ya ce me zai hana ka zo mu aura maka ko da wata ƴar budurwa ce, ko ta tuna ma da samartakanta, ta turo ma da rayuwarka mai daɗi da da kai, ta dawo ma da ƙuruciyarka, saboda a lokacin ya yi shekaru, shekaru sun ja masa. Abdullahi ɗan Mas'ud ya yi shiru ya ɗan nutsu, sai da ya ga cewa ba shi da buƙata a wannan lokacin, ba shi da buƙatar mace, saboda haka sai yake cewa kai da kake wannan maganar, sai ya kira wa Alqama ɗalibinsa ne, ya ce zo kai ya kamata ka karɓi matan nan. Sai yake kallon Sayyidina Usman yake cewa da ka faɗi wannan maganar, wata rana annabi ya fito wajen mu, muna samari muna matasa, sai ya ce mana ya ma'ashar shabab, ya ce ya ku taron samari. Idan aka ce ashab ko ashabab a lugha ta Larabci, ce masa shab, ashabab su ne daga lokacin balaga shekara 13, 14, 15 zuwa 32 su ake ce masa shabab. To a wannan lokacin annabi ya fito, wayanda suke kewaye da shi duk samari ne, ce ya ma'ashar ashabab, ya ku taron samari, dai ya gansu sun zo na ba mai aure a cikin su, yace man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, duk wanda yake da ikon yin aure a cikin ku, yana da kuɗin auren kuma yana da lafiyar da zai iya kula da matar ya bata haƙinta, to ya sauri ya aure. Ya fito masallacin annabi, kun san akwai wani waje da ake ce masa suffa, a ƙarshen masallacin annabi yake, tsohon gini, wata ƴar rumfa ce ta talakawan musulmi wanda ba su da gidaje, yawanci a nan ake taruwa. Annabi nan ya zo ya same su, ya ce ya ku dandazan samari wanda yake da damar yin aure a cikinku, ya yi alba'a, malamai sun fassara ta cewa wanda yake da kuɗin da zai biya sadaki, yake da ikon da zai ciyar da matar, ya ba ta masauki, ya yi mata tufafi, kuma yake da ƙarfi, lafiyar salau, zai iya kusantar matar na cire mata haƙinta. Ita ce alba'a, wanda yake da wannan damar falyatazawwaj, to ya yi aure. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan aure yana taimaka wajen kare idan samari kar su dinga kalle-kallen matan mutane, sannan aure yana tsare farjin mutum kada ya faɗa alfasha. Dan annabi ya faɗa wani hadisi, yake cewa duk wanda a cikin ku ya fita ya ga wata mace sai ya ji santa ya fada a zuciya mana ya sha'awarta annabi ce ya dawo gida da biya bukatarsa da iyalinsa wannan zai kashe masa waccan fitinar abinda waccan da ka gani ta burge ka waje take da shi ita ma ta gidan shi ne da shi shi take da shi to shi sai manzo Allah ya ce yin aure yana kare ido ga barin kallace kallace sannan yana tsare farjin namiji kada ya fada abinda yake ba daidai ba sai annabi ya ce man lam yastati amma wanda ba shi da ikon yin aure ba ka da kuɗi don aure sai da kuɗi yake dai ana yaɗa wani labari cewa wani ya zo don annabi wai wai ce masa talauci ya dame shi ya ce je ya aure da ya ji ya sake dawa ya ce a talaucin nan ba ya ƙaru ya ce je ka ƙara wani aure zuwa haƙu ka ga wannan ƙarya ake wa annabi babu wani aure da ake yi sai da kuɗi ƴar manzon Allah Nana Fatima a shekara ta biyu sai na Ali ya aure ta an dawo daga yakin Badar sai da na Abu Bakar Allah ya dade shi shi ya zabure shi ya ce ka je ka nemi auren Fatima masu cewa babu alaka mai kyau tsakanin shi ya zabure shi ya ce je ka nemi auren Fatima ya shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam daman dan gida ne sai annabi ya gan shi haka yana ta shawagi ya ce ya ake ne Aliyu halaka zo neman Fatima ne kun ji annabi ko nabiyun bi ghairil wahyi la yatasarrafu an sanar da annabi ga abin da Aliyu hala neman auren Fatima ka zo sai ya so sa kesa irin kun gane a irin jin kunyan sai annabi ya ce kana da abin da zaka bata na sadaki sai ya ce babu ya ce kamar ya babu je ka samu sadaki ko yaya ne ka kawo ya ce ba shi da shi ya ce ai kana da wani sarkenka rigar yaki kenan ka je ka siyar da ita ka kawo kuɗi kaga inda za a aura masa kyauta annabi ƙarin annabi ne sai annabi ya aura masa kyauta ya ce amma shi ya kawo sadaki haka ya tafi ya ɗauko sulkan nasa yana fitowa suka da Abubakar ya kai ya ce ai sadaki zan je in siyar da wannan ne in ba da sadaki ya ce kawo ya ba shi kuɗin ya je ya kai sadaki sannan annabi ya aura masa ita kaga sai da kuɗi yake aure babu Allah ya ce wa ataytum ihdahunna min qintara wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin su sai dai ana son sadakin har ka aure zo mai sauki ba takura ba kamar yanzu da muke takura shi yasa samari da yawa sun kin aure ana jiran sai ka kawo ne fi sai ka kawo wace ce sai ka kawo kai kuma kana jiran sai an kawo ma kaza an kawo ma kujeru an kawo ma muna wahalar da junan mu iyayen maza su wahala iyayen mata su wahala dai yanzu ga wata tsiyama event center event center sai an kama ta dubu dari kaza har miliyan kaga duk wahala ce yanzu wani inda za a aura masa ba wannan hayaniyar yana da wato sana'ar da zai iya rike ya ciyar da matarsa amma saboda an ce sai ya kawo wancan shi sai ya zama wahala manzo Allah yake cewa auren da yafi albarka shine wanda yafi saukin wahala wanda wahala shi kai kada ba ta da yawa saboda ya kamata ya zama cewa iyaye mu lura da wannan to manzo Allah yake cewa da su sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yace wanda bai samu damar da zai aure ba fa alaihi bisawm to idan ga yin azumi na nafila fa innahu lahu ja azumi yana karye karfin sha'awa to kana ta fama da cikin ka da yunwa wai na zaka wani zancin an fahimci magana in kana azumi ba zancin sha'awa tare da to wayawan azumi yana karye sha'awa kenan taron samari idan ba ku yi aure ba lokaci bai yi ba kuɗin yi babu yadda za ka yi kayan lafe to ka dinga yin azumin nafila zai karya ƙarfin sha'awar da za ta sa ka kalle-kalle hatta kai kaga abin da bai dace ba. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim duk sun kawo shi, hadisi ne wadatacce. Dan haka daga wannan muntalaq ake san cewa ai aure da wuri, auren wuri yana da amfani ya bayin Allah, yana sa iffa kamewa. Sannan aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul waludal waduda, ku nemi matan da suke gidansu ana haihuwa. Da aka samu wani family ana ƴaƴansu duk suna haihuwa, amma za ka samu wani gidan kuma su kuma ba su haihuwa, to annabi ya ce in za ka yi aure ka nemi ƴar da take gidan an saba ana haihuwa, ko kuma ta taɓa yin aure ma ta haihu, to kaga wannan tana haihuwa. Sannan alwadud, wadda akwai soyayya, kaga shari'ar musulunci tana zaburar da cewa aure a yi shi na soyayya ba na ƙiyayya ba. Don yawancin abin da yake faruwa na hayaniyar aure shi ne rashin soyayya. Kuma soyayyar nan Allah ne ya faɗe ta, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, tsakaninka da mace ya zama akwai soyayya, akwai ƙauna, akwai rahma. Ba za ka gane cewa wannan rahmar ba da take tsakanin miji da mata sai yanayi ya kai matarka ta shiga wani yanayi, ko kai ka shiga wani yanayi, a ce musamman a nan za ka gane. Amma masu gane wannan rahma ɗin sai wanda yake sama da mace ɗaya. Mace ɗaya ba kasafai zai gane rahma ba, don ɗauka za ka yi ba ta son ka, saboda ta miƙe ƙafa ita kaɗai. Masu kuma da son kai ba sa son a ƙaro musu bayan shari'a ta ba da dama. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku auri mata masu haihuwa wanda suke son ku, sai da soyayya zaman aure yake daɗi. Sai annabi ya ce abinda yasa nace ku samu irin su, wa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyama, saboda ranar al-qiyama zan alfahari da ku da sauran al-umma cewa na fi su yawan al-umma. Domin a cikin annabawa da manzanni da Allah ya tura ba wanda ya kai annabi Muhammad yawan al-umma ranar al-qiyama. Shi ne annabin da aka turo shi na al'umma gabaki ɗaya, amma duk ragowar manzanni ana turo su ne zuwa ƙabila kaza, ƙabila kaza, ƙabila kaza. Amma shi annabi sai Allah ya turo shi, ma arsalnaka illa kaffatan linnas, gabaki ɗayan duniya da ja da baƙi da bayarabe da bahaushe da balarabe, duk manzo Allah shi ne jakadan da Allah ya turo mana shi. Saboda annabi ya ce dan yi alfahari da ku in kuka ringa haihuwa, zama haihuwar mai albarka. Ka yi tsari, ka yi aure a tsari na musulunci, ka samu zurriya tayyiba saliha, ka yi shi yadda ya kamata. Akwai wasu sahabbai da suka tambayi ya irin ibadar annabi take, sai matan annabi suke ga yadda annabi yake a gidansa, ga irin ibada, sai suka ce ai ba za mu iya kamo annabi ba, ba za mu iya ba. Sau haka sai a cikinsu kowanne ya ce wannan ya ce shi daga yau ya daina shan ruwa da rana, kullum azumi zai. Ɗayan kuma ya ce ni kuma na daina bacci da daddare, kullum ƙiyamun laili zan danga. Shi kuma ɗayan ya ce ni kuma na daina ba zan yi aure ba, ita ibada kawai. Don aure mace zan tafi neman mata tuwo, zan tafi neman so za ta ɗauke min hankali, ba zan yi aure ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ji su ya ce me naji kuna tattaunawa ne, ni ba haka nake ba, ina bacci ina tashi in sallah, ina azumi ina cin abinci, wa atazawwajun nikaa nisa, kuma ina auren mata, wannan ita ce sunnata, fa man ragiba an sunnati fa laysa minni, duk wanda bai yadda ya aure ba ba ni ba shi, ba tsari na ya biyo ba, wani abin sa can ya dauka. Kar ka kalli tsada ta aure da ake ciki yanzu, ka nemi taimakon Allah. Allah ne da kansa yake cewa wato wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli, wa inda basu da dama aure su kame kasi barna kasi alfasha su bari har Allah ya kalle su ya kawo musu yanayin da za su yi aure. Kenan baka da damar da za ka yi aure saboda talauci ko rashin abun hawa ko zaman wajen gida, sai kai ta roƙon Allah, Allah yana sanar da kai zai kama yadda za ka yi. sai kai sa'a Allah ya hada ka da matar da babanta baya neman kayan lafi baya neman kudin zance baya neman kaza kawai tana son ka eh kana son ta me ka iya me sana'a ka kaza ce zaka yi rike matar ka shikenan domin annabi ya faɗi wani hadisi ya barazana sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutumin da yake da addini yake da dabi'o'i masu kyau yazo neman aure a wajen ku to ku aura masa duk wanda kuka yadda cewa mai addini ne sallolin nan ba sa huce shi sannan dabi'o'in shi kyawawa ne yazo yake neman auren yarka annabi ya ce ka aura masa illa taf'alu idan kuka kibada auren nan ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ina gudun kar a samu matsalar barna tana son sa yana son ta tana saurayi dan budurwa yana saurayi ya zo ya nema yana da addini kace ba ka bashi ba dan bashi da mota bashi da gidansa na kansa bashi gaza bashi kaza manzo Allah ya ce a iya samun barna fa su dinga kebewa suna haɗuwa kuma suna yin barna ya zo dan ka bashi aure kaki bashi saboda wani abin duniya wanda da yawancin halin da muke ciki kenan harka abin duniya ce a gabanmu amma mu ji tsoron Allah ya bayin Allah mu yi aure dan Allah kai aure dan Allah ba a ce karka auri mace dan tana da kyau ba ko yar gida ce kaza kamar da suke cewa zai auren jari ba hana kake auren jari ba ya halatta dan manzo Allah ya ce tunkahul mar'atu li arba'i duk wata mace daya daga cikin abubuwan nan guda hudu ne yake sa aure ta duk auren da zai dayan abu hudu ne yasa namiji yake auren mace ana auren mace li jamaliha dan tana da kyau ka kalli fuskar ta tayi ma dirin tayi ma kyanta ne yasa kyanta ne ya ja ka kaso ta har aka kai ga aure wani maliha ana auren mace kuma dan tana da kuɗi ita akanta tana da kuɗi ko ƴar gidan mai kuɗi ce ƴar gidan masu kuɗi ce wani wannan ne yake kai shi aure annabi ya tabbatar ana auren mace dan kuɗinta ta uku wali hasabiha akan auri mace saboda ƴar manyan gida ce ƴar mulki ce gidansu gidan sarauta ne ko gidan iko ne ko makamancin haka danginta ya sa saboda danginta kuka aure ta kenan abu na uku akan auri mace saboda ita ƴar wasu ce sannan abu na huɗu walidiniha akan auri mace kuma saboda mai addini ce hafiza ce kuma tana yin azumin alhamis da litinin tana yin salloli tana yin hijabi tana da addini waɗannan abubuwan guda hudu ne yasa ake auren mace sai manzo Allah ya ce fazfar bizatid din ina baku shawara ku auri mai addini ku kyale wancan hudu addinin ya zama shine gaba domin waɗannan abubuwan da za su iya rushewa kudin zai iya karewa kyanta zai iya gamawa ko da ba za ta tsufa ko kuma ta yi wani abu na azjad ko wani rashin lafiya kyan ya tafi idan ƴar dangi ce ya zama cewa babu dangin kuma wanda ake alfahari da shi din babu shi amma addini baya kawo baya karewa don haka shine aka ce manzo Allah ya bada shawara ce ku auri mai addini ta riba ce da ka a iya samun matsala idan ka fifita wa'incin abubuwan akan addini so da yawa za ku ga cewa an yi musabaka ta Qur'ani yarinya ta yi karatu ta burge mutane sai ka ji masu neman aure wajen 20 sun biyo gida haka addini ne saboda ka tarbiyyanci ƴaƴanka haka duk wanda kake hafiza za ka ga cewa ƴaƴanta sun taso hafiza dan ba za ta bar su haka ba duk mai addini za ka ga ƴaƴanta da addini an fahimci maganar wa'annan abubuwan amma ba hana ka wajen ka aure mace dan mai kyau dan tana da kyau amma kai auren da kyakkyawan niyya kai aure dan ka kare kanka daga fasikanci kai aure domin Allah ya taimake ka kai ne sanci abin da yake saban Allah ne in yaso dan kudin ya zo daga ba wannan ba laifi bane ana ganewa amma samari a wannan lokacin muna da kalubale da yawa a aure zaka ga aure ana yin sa duk sati musamman yanzu kaga kamar goyi ake duk layin da ka bi a cike ranar Lahadi ranar Asabar ranar Juma'a amma lil asafi shadid sai ga auren baya dadewa yana lalacewa me faru so mu kiyaye Allah ihfazillah yahfazuka mu kiyaye dokokin Allah don abin da yake bata mana auren ba a fahimtar me ake aure ibada ce ya bayin Allah aure ibada ne to idan ka dauke shi da wata manufar daban ba ta ibada ba to sai lamari ya lalace ma dole ka yadda cewa Allah ya hada ka ka karbo ƴan mutane daga gidansu ka baro ta daga inda ta taso shekara 20 a gidan take anan take komai ka karbo ta yanzu kuma ka zo ka shigar da ita cikin gida kuma kana son ka yi mata wani abubuwa na rashin kyautata ana samun matsaloli da yawa daga wajen maza sai mun sa Allah a zuciyarmu mun ji tsoron Allah ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsa na ƙarshe na rayuwarsa ya fara yi a filin Arafa ranar Arafa hajjatul wada' a cikin Mina duk ya yi khutba annabi yake cewa Allah Allah fi nisa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah akan haƙƙin mata annabi kalli al'umma mutum 120 ne suka yi aikin hajji tare da manzon Allah yace ku ji tsoron Allah ina gan muku Allah ku ji tsoron Allah wajen haƙƙin mata fa innahunna domin su mata kun karbe su ne da alƙawarin Allah kun halatta farjinsu da alƙawarin Allah cewa za ku rike su fa innahunna awanun indakum domin su kamar bayi ne a ƙarƙashin ku mata bayi ne a ƙarƙashin ku idan kana da bawa me ake so kai masa ka tausasa masa kai masa rahama ka ji kansa ka ba shi kula haka ake son ku yi kuma annabi ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli manzo Allah ya ce wanda yafi alkhairi a cikin ku shine wanda yafi kyautatawa iyalinsa annabi ya ce duk nafi kowa kyautatawa iyalina annabi in ya shiga gida haka yake taya matansa aikin gida haka nana Aisha take gaya mu tace in ya shigo gida yana kasancewa tare da mu wajen hidimar gida shara wanke wanke yanzu wani nan bai taba taya matarsa wanke wanke ba to ga annabi yana tace amma ana kiran sallah sai ya nuna kamar bai san mu ba sai ya zubar da wannan sai ya koma wajen Allah Allah ya kira shi dan haka ya bayin Allah yana daga cikin abubuwan da zaka kula da su ku kiyaye da su shine wato jin tsoron Allah akan haƙƙin mace kar ka dauka da kai da ita ɗaya ne ba ɗaya bane Allah ya ce walir rijali alaihinna daraja namiji maza sun fi mata haka Allah ya ce maza sun fi mata ba hankalin mu ɗaya ba ba ƙwaƙwalwar ku ɗaya ba sannan kai Allah ya dora wa nauyin kai Allah ya dora wa nauyin su haka sai ka yi haƙuri da ita shi yasa tun a wajen auren za ka ji ana cewa Allah ya saba hali sai ka yi haƙuri ita ma a ce sai ta yi haƙuri sanda ka je neman aurarta kana fargaba zuciyarka na bugawa tata na bugawa farko farkon neman auren musamman ranar da za ka je zan ce na farko za ka ji anya ka shafa nan ka goge can ka karya hularka ka gyara so kake kawai da taganka ta ce ka yi ita ma tana cikin gida ta shafa wancan ta sha wancan ta yi waye ta shefo turare so kuma a lokacin zuciyarka tana bab bab tace ita ma tana yi me zai ce mun ko zan mata ko za ta yi mun ko zan mata haka to wannan yazo har aka hadu aka tattauna ka fahimce ta ta fahimce ka kuka yadda za ku yi aure kuka sanar da magabata magabata suka tsallako ciki suka yi kane kane suka yadda cewa ai aure tana gidansu mai yiwa gidansu ma da take zaune abincin da take ci da yanayin wajen kwanciyarta ya dara naka ya siyi naka so dubu amma ta baro gidansu ta taho wajenka kana da daki ɗaya da falo gaban daki da kitchen gidansu wajen daki goma ne a ciki kowanne da AC a ciki kai ku sai fama take da fanka ta yadda ta baro wancan ni'imar ta taho wajenka domin ta bi umarnin Allah sai ma biyayya iyalarta ka wulakanta ta ba bai kamata ka tozarta ta ba ka kasa hakuri da ita ka tuna daga inda ta taho iyayenta ne da suka haife ta suka baka suka hakura su za su wanko ta su dauko ta su kawo gidanka su shigar da su jawo kofa su bar ku a ciki amma idan barna mutum zai yi ga shagon sa a lungu ya dauko wata ƴan lele zai yi shakenci da ita sai yana leke-leke ya duba nan ya duba can ba kowa wuf ta huce kaga alhalal bayyinun wal haram bayyinun ko daga gidanta iyayenta ne suka dauko suka kawo mai ta kuma suka ce to sai da safa ku rufe kofa an fahimci magana to ka duba wannan ku ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da zai rasu ranar da zai koma wajen Allah sai da ya sake jan hankali yace ku ji tsoron Allah akan mata ku ji tsoron Allah akan haƙƙin mata dan haka dole ne hakuri ya ce ya ƴan uwa samari ku tana cewa wannan duk wanda ya rike ƴar wani ya kyautata mata Allah subhanahu wataala shi ma zai sa a rike tasa kai ma ka san mata nawa za ka haifa za ka so a wulakanta maka ƴarka ko a tozarta maka ita za ka samu wasu ba sa sauke haƙƙinsu na aure su zagi yarinya su kwace mata idan aka bata har kayan laifin da wani ma ya bayar sai ya kwace kafin a zuwa kwace kayanta biya kwace kayan laifin to harami ne ci ya ci kubeji domin nata ne a ta'khudunahu buhtanan wa ithman mubina Allah ya ce kar ku karbe abin da kuka ba mata na aure na sadaki dan me za ku ga kwace wa qad akhadna minkum mithaqan ghaliza bayan ka kwanta da ita ka sa da ita sannan kuma kace za ka kwace Allah ya ce in ka kwace sunan wannan abu wato rashin mutunci babban laifi ne baka karka dauka duk abin da ka ba matarka matar da zaka aura daga kudin zance da kudin laifi da kudin uwa da uba da kudin mun gani muna so da kayan shafa-shafa da ake bayarwa da zo hakan kayan lafi duk a cikin saraki sunansa saboda dan kana son ta ne ka bayar dan ka halatta wannan farjin nata sai haka idan ka dauki wani abu nata a ciki to haramun ne sai in ita ta baka Allah ya ce kar ku karbe sadakin da kuka ba mata sai ya ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu min hani'an mari'a idan dadin zama ya kai matarka ta ce kai in go wannan sai ta dauki wani daga cikin akwatin nan daga cicci tunda ba ka da kuɗi je kashir rike kuɗin ka dan juya Allah ya ce ka ci hani'an mari'a ita ta baka ba wai ka kwata ba saboda haka mu ji tsoron Allah ya bayin Allah mu sani cewa aure yana da muhimmanci duk wanda ya koma lahira bai aure ba to ya shigo duniya bai san me ye duniyar ba ya koma lahira bai san kuma yadda za a yi da shi ba dan rabon da za a yi dan dungushe za a dinga yi ba yadda abin da yake muna ta jin ana hurul ain hurul ain mata ne hur haura عين عينا mata ne kyawawan masu manyan ido mace in tana da ido mai kyau to zaka ga yana ƙara mata kyau sai inda idan tayi ma wani fari sai ka ji tsikin jikinka duk ta tashi saboda me saboda ido yana ƙara wa mace kyau to shi ne aka ce musu hur al'in mata ne masu kyau masu manyan manyan ido idan nan fari fat bakin baki kirin annabi ya ce da hurul ain dai za ta leko duniya ta kallo ku a duniya to hasken fuskar ta sai kace hasken rana hasken rana yace yadda hannunta guda ɗaya in ka kalle shi zaka ga yadda jini yake kaiwa ya kawo saboda tabagin kyau da haske to wannan hurul ain da ake ta faɗa da kansu da waye da waye buskan matakka ta duniya macen duniya da ta yi sallah ta yi sujjada ta yi azumi ta yi biyayya aure ta fi su daraja hajali kai in an kai ka aljanna adadin matan hurul ain da za a baka sai an kalli matakka ga matakka Aisha ka mutu ka barta ko ta mutu ta barka ko kun mutu tare ita ce kuma matakka aljanna ita ce matakka aljanna dan ana samun irin wani zaka ga ya mutu ya bin mace sai ta auri wani mai washi ma ya mutu ya barta auri wani sai kaga mace ta auri maza uku to idan an zo aljanna matar wace ce a ciki
na'am
matar waye ta Hassan ce ko ta Aliyu ce ko ta Ahmadu ce waye dai aura annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anan za a duba ko dai a duba waye fi mata mu'amala mai kyau wanda ya fi mata mu'amala mai kyau shi a bashi wata ruwaya ta ce a'a za a baje mata suna ta zabi tsakanin Ahmadu da waye wa kika fi so ita za ta zaba ita ce na fi son wani shikenan to ko da wayancan guda biyu suna son ta sai Allah ya mantar da su ba za su tana ta ba ma domin ita aljanna babu damuwa la khawfun alaihim wala hum yahzanun dan ka tana ka ji cewa bata zo gidanka ba za ka samu damuwa to wannan babu wannan damuwa a aljanna to sai a mantar da kai tunda ta zabi wancan shikenan wani wajen kuma wata ruwaya sai aka ce a za a yi musu ita wannan Aisha ne sai a yi photostat ɗinta guda uku kowa a bashi tana nan tana nan tana ta kuma ba wanda zai je gano ta can gidan balle tana ce na ga irin ta can saboda aljanna ba wanda yake shiga gidan kowa dai yadda kuke da mutum ba zai shiga gidanka ba za ka shiga gidansa saboda inda kuka ga nan duniya wane ya fi wane wane ya fi haka ma aljanna take gidan wani ya fi wani gidan wani ya fi na wani to ba a son ka samu damuwa kar ka shiga gidan wani ka ga ya fi gidan ka kyau ka samu damuwa sai kai tunanin bari in kai ziyara wajen malam wani da ka fara tafiya sai shi ma Allah ya sa masa tunaninka sai ya fito sai ku haɗa hanya shine Allah yake cewa zaka gansu ala sururin mutaqabilina akwai wata rumfa ta hira a filin aljanna na ƴan aljanna maza ba mai shiga gidan kowa gidan mu kenan to wannan rumfar kuna zuwa kuna zaunawa kuma sai yara su zo ya tufu alaihim wuldanun mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddu'un anha wa la yunzafu a aljanna ya bayin Allah kana samun mata da yawa in kai aure wanda ya auri mace daya Allah zai bashi hurul ain guda 70 su zama alfarmar matarsa yaran hurul ain 70 yaran matarsa ce yaran matarsa ce amma an halatta wa mijinta duk nasa ne matarsa ne ta ga matarsa daya ga hurul ain nawa 70 duk hurin in guda ɗaya kuma tana da abin da ake cewa wasifa kamar yarinyar gida duk guda ɗaya ita ma tana da 70,000 kaga 70,000 so nawa to naka ne plus 1 daga original din matakka matakka ta gida za ta jawo ma wannan in ka mutu baka da aure to shi kuma abin da aka tsakuro ma wato ka daure ka yi aure dan ka samu 70,000 so 70,000 to kuma kun gane 70,000 din nan so 70,000 kowace kuma tana da gidanta duk kuma naka ne 70,000 so 70,000 plus matakka original ta duniya kowace da gidanta ita kadai hurun maqsuratu fil khiyar su kadai ba mai shiga gidan ko ballanta ne aje ai wani ko gulma kuma sannan in ka tafi a rana ɗaya duk zaka iya kewaye wannan 70,000 so 70,000 zaka iya zuwa gidan kowace kowace zaka je domin babu dare ballanta na ce a ina ka kwana ita lahira ba dare isa aka ce mata yawmul akhir wani na ƙarshe wani da dare ba zai biyo bayansa ba dare ba zai biyo bayansa ba wani na ƙarshe in ka ce yau rana ƙarshe to babu wani dare yanzu so haka ake rayuwa kawai so in matan ka biyu kuma yadda aka baka waɗannan 70,000 so 70,000 saboda Aisha sai kana da jamila to ita ma haka za a ba duk kuma naka ne in matan ka uku din naka ne in matan ka hudu din naka ne kaga mai mota hudu ya fi kowa gidaje mai yawa a ina a aljanna wanda ya dara kowa shine Muhammadur Rasulullah matansa goma sha ɗaya kaga ba kami kwata-kwata an kamfara shattana ma baina tsara wa surayya akwai bambanci mai yawa kenan a yi ƙoƙari ka yi aure kar ka mutu ba ka yi aure ba don ka raya sunnan manzon Allah ka samarwa da annabi yawan al'umma wanda za su bauta wa Allah ka je lahira kuma kana da mata na jin daɗi don kana da mace al'amarinka daban yake akwai sanda za a je ziyartar Allah Allah ne da kansa zai gayyaci mutane ba mata amma maza ne suke zuwa وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة حسكو كيزاسي حسكي أنت نديس دنزاسي لأ الله با أغنن الله دنيا أما لا هرا زا أغن وني نينر جمع مزان لا يجسي رانا جمع زا أجي أغا الله زا أتورا دي invitation يدى كوكي بغا invitation هكا invitation أكي الله يناغ يتكا الله يناغ يتكا za a yi taro bayan an shiga aljanna gaba ke da su haka za a je wani katon hall ne ka sauwara duk inda za ka sauwara ya girmansa za a zuba kujeru irin na iko akwai kuma yan high table irin su manzon Allah shi kujerarsa ita kaɗai ce sannan ga mu muna ciki amma za a samu an shiga iko irin na Allah don a nuna ma cewa yadda ake a duniya matsayi-matsayi a lahiran ma matsayi-matsayi za a shiga a zazzauna a kujerar nan amma wasu ba su samu kujera ba sai su tsaya tsaye ba dai ka shiga aljanna ba a tsaye ba ana taro a nan ba ka je ka rasa waje sai a tsaye to irin wannan ne inda ka ga duniya haka lahiran ma take matsayi amma da kana da matsayi ai za a baka kujera ko wannan yana nuna ma cewa na kujerun gaba-gaba din nan sun dara wanda suke bayan su haka abin yake to anan ne Allah zai tajalli ya yadda kowa ya gan shi sai an gyara fuskar an gyara zuciyar an gyara rayuwar an yadda ka gani din sannan sai Allah ya ga ya fito kowa ya gan shi shine wujuhun yawma idin ناظرة إلى ربها ناظرة فسكوكي لا سيدة أبنجي سيدة أبنجي سبحانه وتعالى كنغم سيدة أبنجي نيمك cewa ubangiji ya za mu gamsu ba ka samu aljanna kaza 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 a ƙarshe dai sai a ce to aje a ci kasuwa daga hall din na ato wata kasuwa a cikin aljanna ba sai ya za a yi kawai zuwa za a yi kamar gira ne irin na tarihi a kallana a kallaka sai mutun yi shi annabi kana shiga zaka ga hotanka a jikin miro sai kaga ka ƙara wani kyau saboda yanzu ka kafaro ganuwa ubangiji to ana ka tso sau nokin ana komawa gida sai wannan kyan sai ya riga yake zuwa gidan iyalinka kana shiga sai mataka tace ya naga ka ƙara kyau sai ani ma na ga kin ƙara kyau saboda haske na ubangiji subhanahu wataala wa'annan abubuwan ya bayin Allah duk wanda yake son gidansa ya yawa aljanna matansa su yawa aljanna to ya aure an baka aure ba fa kaga 70,000 din nan fa kai fa baka da tabbasa shi sai abinda aka tsakuro aka ba kaga ko wanda yake da gidaje da yawa ai shine mai kadara ko baka da gida da yawa baka da kadara kai kokari kai aure ka nemi mai addini ka nemi mai tarbiya kuma kai dan Allah kada wanda ya aure dan wani morewa ya aure saboda Allah da ya neman yardar ubangiji subhanahu wataala kuma ka rike ƴan mutane saboda Allah domin ka yi kokarin yadda zaka yi mata tarbiya yadda ya dace kuma ka san cewa Allah subhanahu wataala yana kallo shi zai taimake ka akan rike ma bayin Allah mata mata ya bayin Allah rauna nani in ka ce wai sai taima komai ba za ka samu ba babu wanda yake zai gaya ma duk kowaye da zai ce ma wai gidansa yana samun abin da yake so 100% babu ba a yi mace haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ku ji tsoron Allah akan mata ku rike su da haƙuri saboda su an halicce su ne daga haƙarƙari na hagu wanda ya karkace yanzu wannan ko in ka dauko tinkiya aka fankare maka zaka ga can karshe yayi bending ya bade ya dan karkace annabi ce to nan din annabi adam na hagu aka ciro aka halacce masa matarsa so haka dole sai kai hakuri da ita in ka ce wai sai taima komai sai dai ka to sai dai ka bude wannan kashin ka bude shi in ka ce zaka bankara shi zaka bude shi ko to sai me zai yi annabi ya ce karyewar kuwa shi ne sakin aure to dole haka za ka ji daɗi da ita kar ka damu cewa ta yi ma kaza ta yi ma rashin mutunci ta yi ma waye ka tuna da ranar da kuka yi kuma mai daɗi la yafruku mu'minun mu'minatan kada mu'mini ya tsani ya kyamaci ya hantari wata mu'mina matarsa in kariha minha khuluqan dan ya ga ta yi masa wani abu mara kyau ya ce zai mata wannan rashin mutuncin kada ya yi wannan ai rabiya minha akhar ai akwai wasu dabi'o'i kuma masu kyau wanda take kana jin daɗin su akwai abubuwan da take ma masu kyau ka san yana burge ka to wa'annan su ce ciwancin din ba a hana kan ta yi laifi kai mata faɗa ba shi sa Allah ya ba mu hanyoyin da za mu ladabtar da su wallati takhafuna nushuzahunna sai Allah ya ce duk matan da suke muku shakiyanci kuke ganin za su yi bore fa'izuhunna ku fara gaya musu Allah ya ce haramun ne abin da kike manzon Allah ya haramta ya ce ga shi sakamakon me saba mijinta ga abin da za a yi mata idan wannan wa'azin ya sa ta daina shikenan wajiruhunna fil madaji' idan wa'azin bai aiki ba to ka kaurace mata wajen kwana ba wai ka tafi hotel ka kwanta ka bar ta a gida a'a kana gidan ka kaurace mata idan a gado kuke kai ka sauko kasa ko ka taho falo ka kwanta a trishita ko ka kwanta a kasa ka ki kwanciya tare da ita a daki in ta biyo ka falo ka koma daki ka kaurace mata anan amma annabi ce kar ku kaurace a waje ma'ana kar ka fito waje ka ce za ka kwana waje idan wannan yayi aiki in ta ce me yasa kake ma haka ai kike kai kaza da kaza kaza kuma ne miki wa'azi kin yi in ta ce ta tubu ta daina shi kenan idan ta ki sai mataki na uku Allah ya ce wa furibuhunna mataki na uku wa'azi bai ba aurecewa bai ba to ka take ta amma sai hadisi ne mana fassara dukan ghairu mubarrahin ba dukan da zai cutar da ita ba wanda zai fitar da jini ba annabi ya ce kuma karko mareta banda duka a fuska annabi ya ce karka da gimatar ka a fuska wanda mu kuma abin da muke kenan da ta bata ma tan sai ka ga mutun ya dauke ta ya kwada mata mayar wanda fuskar nan ka kalla ta burge ka ka tabbata tana da kyau ka aura to kuma yanzu ka zo kana kan ka lalata fuskar wannan dukan irin kamar na wulakanta ta ne kamar ka ce mata za ta ji kamar ka wulakanta ta dukan da ake so ka samu ko a baya ne dan kai mata dungu ta ji kamar za ta yi amai ta ce kai to ai laifin da kike ne ko ka dungure mata kai an gane amma dai banda marin fuska ko ka ce sun faɗi hannunki irin ta yara ka sa mata bulala a fifel ko kuma ɗan rula abinda dai ba zai cutar da ita ba kin yi laifi haka aka ce ai amma ba a son a kai matakin da za ka zama kana wulakanta yayan mutane an fahimci magana wannan matakai ne wanda za su kiyaye mutum sannan ba laifi ba ne ka ƙara wuta da biyu ta uku duk da yanzu wannan ɓangaren kuma zai wa mata daɗi ba ba laifi ba ne domin barin matan ba a aura kuma matsala ne yanzu duk wanda ya gano masu sakandare in aka taso zai ga cewa lallai muna da mata da yawa nan fa iya nan kenan to idan an ce za a yi ta zama da mace ɗaya ta yaya za a samu gyara ta yaya za a rage su mata su yi haƙuri Allah ne ya ce a yi fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ko biyu ko uku ko hudu sai in kana matsoraci ne kai sai Allah ya ce ka zauna guda ɗaya in kai matsoraci ne sai Allah ya ce fa wahidatan ba haka yace ba wa in khiftum sai yace me fa wahida yace in matsorata ne ko ku rike guda ɗaya in matsorata ne ko haka Allah ya ce in ku matsorata ne to su ku hakura da guda an gane a gaya wa mata amfanin wato adadin mata suna da amfani suna da alkhairi gidan annabi mata 11 mata 11 biyu sun rasu annabi yana da rai shi kuma guda 9 ya mutu ya bari sallallahu alaihi wasallam kuma kowace da hikima duk cikin su kuma guda ɗaya ce budurwa budurwa ita ce nana Aisha amma annabi yayi auren nan da wani wasu yayi saboda zamantakeya da iyayenta wasu kuma saboda gyaran siyasa ta duniya wasu kuma wahayi ne daga sama na wahayi daga sama na Aisha annabi da kansa yake gaya mana cikin hadisi na Aisha ta rawaito hadisi ta ce manzo Allah ya ce min ya ganni an nuna masa hotona yana a bacci annabi yana bacci yace sai mala'ika ya zo yace masa wannan ce matarka wannan matarka ce yace ana buɗa mun fuskar sai na ga keci kaga wannan wahayi ne domin mafarkin annabawa wahayi ne Allah ne ya umarce shi ya aure ta ya tura Khawlatu bintu Hakim yace ta tafi wajen Sayyidina Abubakar ta ce yana neman auren Yarsa Aisha Khawla ta je da Khawlatu ta je sai Sayyidina Abubakar yake cewa ni fa dan uwansa ne ya halatta ya aure ta kenan Khawla ta ce barin ga Annabi ta koma wajen Annabi ta ce Abubakar ya ce kai dan uwansa ne yace eh ni dan uwansa ne na addini na shari'a ba wai dan uwana ne na jini ba innamal mu'minuna ikhwatu yace ni dan uwansa ne na addini saboda haka ya halatta in aure ta Khawla ta koma wajen Sayyidina Abubakar yace to ki ce yazo Abubakar anan kadai ne taba cewa annabi yazo saboda kasancewa darajar iyaye auliya ulumur sai dai ka je ba wai kai a zuwa aura ba haka annabi ya tashi je aka aura masa na Aisha wannan wahayi ne sai Zainab bintu Jahsh ita ma wahayi ne lokacin da mijinta ba sa jin daɗi ba abin nan ba jin daɗin zaman falamma qada zaidun minha watar mijinta kenan kullun sai ka karanta alqur'ani suratul ahzab zaidu da ya sake ta zawajna ka tun daga sama Allah ya turo malaika jibril yace ka ga masa mun aura masa zainab daga sama ka aura Allah ne ya daura auren shi sa idan suka dan samu clashin da suna na Aisha haka irin abun ya sunan su kishi nan sai tace oho dai dukkanin ku iyayen ku ne suka aura muku annabi ni ku Allah ne ya daura mu aure Allah ne daga sama su malaika jibril su ne sheda gashi nan alqur'ani kuma kuna karanta da ta fada sai su shuru ta yanke me ake cewa kuma tana da wata daraja ta biyu ita ce manzala da yana kunce kunce da bai tashi ba sai da ya ce da su matansa gaba daya wadda ta fi ku dogon hannu ita ce za ta biyo za ta fara mutuwa ta biyo bayana mana dogon hannu wadda ta fi ku kyauta ta fi ku alkhairi ta fi ku sadaka annabi yana rasuwa da ɗan wuta wata takwas sai Zainab ta bi shi ana yake ta ce wannan matan na sahara mata Allah ya aurar da ita daga sama kuma ta riba mu gun annabi sallallahu alaihi wasallam ta sallama mata Zainab binti Jahsh wannan wahayi akwai wanda kuma gyara alaka da iyayenta shine kamar nana Hafsatu matar manzo Allah ta hudu nana Hafsatu sai sayyidina Umar sayyidina Umar sahabban manzo Allah mijinta Khunais Qais bin Khunais yayi yakin Uhud a shekara ta uku aka sassare shi ciwo ya cin masa bai mutu a filin Uhud ba sai da ya dawo Madina anan ya rasu bayan ta gama iddata ta gama ta kaba sai sayyidina Umar ya ga cewa bai kamata a kyale yarsa haka ba miji ba bare duba mutumin kirki ya aura masa ita shine Imam al-Bukhari yayi babi a cikin littafin sa yake cewa babun ya halatta ko kuma babun awliyaul umur sinemo wa ya'yan su mataye na gari a maza na gari mutanen salihai tashi yayi tafi wajen Sayyidina Usman dan Affan sai yake cewa ina son in aura maka Hafsatu binti Umar ko za ka aure ta Sayyidina Usman yace ka bari zan tunani zan amsa ma zan dawo ma da amsa kwana biyu uku sai dawo yake cewa na duba kwanukan nan ba zan iya aure ba ba ni da dama aure Sayyidina Umar bai ji dadi ba bai ji dadin abin da Sayyidina Usman ya gaya masa daga nan sai zan bai zame ko yana ba sai tafi gidan Sayyidina Abubakar sai yake cewa da Sayyidina Abubakar halaka fi Hafsa binti Umar ko zaka aure yata Hafsa ta yar Umar Sayyidina Abubakar duk ya ce masa eh ya ce a'a ba wani abu sai ya masa shuru duk ya gama maganarsa ya gama maganar bai ce ma komai ba Sayyidina Umar ya tashi ya tafi ya ce haushin da naji na Sayyidina Abubakar ya dara haushin da naji Usman gwara Usman ya ce mun zai duba kuma ya zo ya ban amsa shi ko ne mun duk kwana biyu uku sai kawai ga jakadu daga gidan manzon Allah an zo wajen Sayyidina Umar cewa annabi yana neman auren S Hafsa ce hubban wa karama sai wancan abin da ya rushe fushi da rashin jin daɗi sai ya tafi sai da aka yi auren aka gama sai na Bakar sai taso daga gidansa sai ya biyo wajen sa ya ce na zo ina baka hakuri kai hakuri ranar da ka zo ka ce ban Hafsatu ban ce ma komai ba saboda mun magana ta da manzon Allah ko bai ce ga kowa ba annabi ya yi mun magana ta ma'ana annabi ya nuna yana son ta ko bai ce ga kowa ba to in ka zo ka yi magana me zan ce shi yasa ne ma shiru amma yanzu da a ce annabi ya aura ba zan aure ta amma ni da annabi muke magana ya yi mun magana ya nuna cewa yana son ta kaga bai kamata in ga ma mutum da bai ce in fada ba an fahimci magana kaga wannan dankon zumunci ne tsakaninsa da ba da Sayyidina Umar kamar yadda bayan wahayi ya ƙara dankon zumunci tsakaninsa da Sayyidina Abubakar dan ya aure kassa babin da yasa ya aure ta sai ka abu kawai Hindu bintu Abi Umayya ita ce Ummu Salama ita kawai saboda ta yadda da addu'a da manzo Allah ya bata yi tabbatar mata da wannan ya aure ta mijinta Abu Salama ya rasu annabi ya je an ka ga masa kafin ya rasu yaje akan hanya ya rasu annabi yana shiga ya tarar idan sa ya tsaya sama annabi ya sa hannunsa mai albarka ya rufe kun san rai idan ya tashi fita ta ido yake fita daga babban dan yatsa ake cirewa dan yatsin kafa daga nan ake jar ran dan adam mumini ne duk inda aka zo gaba za a tsaya mutun ya huta da an jawo daga babban dan yatsin kafa da an zo wajen guyuwa ba guyuwa ba idan sau sai a tsaya in aka je guyuwa sai a tsaya a huta sai a taho daidai ciki wajen kwibi sai a tsaya to sannan sai ya taho nan shine inda Allah ya ce falawla idza balagatil hulqum nan shine hulqum wa antum hina idin tanzuru wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin a lokacin nan shine zaka ga yana tab tab kuma an tashi lokacin yayi dot zai to har nan to anan ne zaka ga idan mutum ya kafe bai san ma waye ke wajen sa bai sani ba ana nan jiran sakan din ya cika sakan din yana cika sai mala'ikan mutuwa ya zare sai idan ta cikin ido ake zare sai ido ya birar mazala ya ce idan sai ya birar ina ya tafi shi sa da an zare mutum za ka ga idan sa a bude a tsaye amma kana ja zai rufe shi mazala yana zuwa sai ya ja na Abu Salama sai ya rufe suna ta kuka annabi ya ce la ta dawa ala mayitikum wanda ya mutu kakku masa addu'a mariki kakku ihu tice inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha abinda zaki danga yake nan sai take cewa da yake balarabiya ce abinda manzo Allah yace bayan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma akhlifni allahumma ajurni fi musibati allah ka bani ladan wannan musibar da ka jarrabe ni da ita wa akhlifni khairan minha Allah ka bani wanda yafi Abu Salama sai tace ina za ta samu wanda yafi Abu Salama annabi tace dai fada ki dai karanta sai ta karanta tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha so haka da aka gama aka bulle shi ta gama ta kaba sai annabi ya turo jaka do a gaya mata yana neman auren ta ta samu wanda yafi Abu Salama ko bata samu ba amma da yake mace yadda take ku ga annabi ma yadda ake mai yanga haka ake wai sai an wa annabi yanga muna neman auren ki sai tace wai a gaya wa annabi ita fa ba yarinya bace mana idan yana neman aure dan kuruciya ne ita fa ba yarinya bace sannan an mutu an ban mata kananan yara Abu Salma ya ban mata kananan yara marayu sannan tana ina da zafin kishi tunda ta san annabi yana da mata ina da zafin kishi sai annabi ya ce a koma a gaya mata ta ce ita ba yarinya bace ai ta san dai bata girme mu ba ko duk yadda take dai bata girme mu ba mu su manzon Allah mun girme ta sannan ta taho da ƴaƴanta ƴaƴan Abu Salama ƴaƴana ne za mu rike ta taho ba kamar yadda yanzu mutanen mu suke mutun zai aure ba zaura sai ce wai ita kadai zai aure ba ruwansa da ƴaƴa to ina ta kai ƴaƴa shi sa zaura da yawa za su ba su aure wani zai ce ba zai aure ta da ƴaƴan ka aura lada ne manzo Allah ce wanda yake kaiwa da kawowa wajen hidimar wato bazawara da kuma wanda aka da marayu wanda mace aka mutu aka mutu aya manzo Allah ce za mu shiga aljanna ni da shi kamar haka ballantana ka auro ta kuma ka rike su ai akwai lada mai yawa manzo Allah ce a gaya mata ta tawo da ƴaƴanta sannan zafin kishi da take tana da shi za mu roƙon mata Allah ya rage mata ba wai a cire mata ba a rage mata kaga duk mata suna da kishi tun lokacin manzo Allah karkace ba da kishi kaga nana Aisha Allah ya yarda da ita ita ce shugaba a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi zafin kishi tana da duk Aisha zaka ji ta dauki wancan salam duk mai suna Aisha zaka ganta tana da zafin kishi saboda waccan Aisha din ta asali saboda kishinta annabi yana ɗakinta suna kuma ranar kwanan ta ne waccan Zainab wanda aka aurenta daga sama ita kuma gidan su ana dan kawo mata kayan kwadayi kayan dadi dadi haka ita ran kawo mata wani abinci mai kyau shi ta ce kai Annabi ya kamata ya ci amma kuma yana dakin nana Aisha ba ranar kwanan ta bace da ta zo kada samu matsala sai ta kirawo kuyangarta da take mata aiki sai ta bata tace ta je ta kaiwa manzon Allah a dakin nana Aisha Nana Aisha ta gano yarinya ta taho da kwano ka san duk sun san kwanon kowa kana gani ta san daga yana kwanon ya to ana zuwa daidai dakin ta da ta daga kafa bam ta daki kwanon da kwanon da abincin din yanzu bi a gaban manzon Allah a gaban manzon Allah kwanon ya fashe abinci ya zube Annabi ya kalla ce abinci da yana wani na yafi amma kwano shi kin biya kwano shi kin biya alkwano bil kwano kisashi kenan matan Annabi suna da kishi suna kishin sa don bai wa kishi da Annabi ba zai ai shi yake mata mata shi kishi amma sai Annabi bai ce Allah ya cire mata sai ce Allah ya haffafa mata kishi to kaga Annabi ya aure ta saboda me saboda ta yadda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tana aiki Allahumma ajirni fi musibati tana aiki saboda kai ma duk wani abu da ka rasa kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha wannan lacca ban shirya mata ba gaskiya saboda daga shekarun jiya zuwa jiya na dan samu wani abu ya fada min ido dan sai jiya sai ma yau da ya na samu abu so ban duba komai ba dai wannan kawai dai dan karambani ne da ke wai ke wai aka yi shi yana kurai kwadaitar da yan uwa su dage samari su yi aure su yi aure ku yi aure dan ka shigo cikin aljanna kana sahun gaba ka zo sahun gaba dan in baka yi aure ba to sai a baro ka baka san me za a baka ba da ka samu gida goma ai gwari ka samu gido miliyan ko wanda zai zama yana da gida miliyan a aljanna miliyan to kaji don kana da mata ba in baka da ita ba baka san me za ka samu Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan wanda muke kuskure kuma Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wasallam wa zira baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in insha Allah idan wani lokaci ya samu sai kuma aka sanar da wuri sai mu shirye wani abu kuma wanda zai zama cewa ya amfane mu gabaki daya Allah ya saka kowa da alkhairi ya amfana da mu assalamu alaikum
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yan uwa kun ji wai malam bai shirya wannan duk ba a cikin shiri ba ne wala da an shirya sai yau mun kwana ke Allah ya saka malam da alkhairi amin ya rabbi kai ne ku tsago da ɗaya farko farko da malam ya fara magana akan ta wanda ta tuna min da wasu abubuwa da suka faru akan harka ta biki idan an zo abin da ya shafi harka idan